Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 12 ga watan Nuwamba shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Diya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To bayan kun gaba jin labarai, za ku ji cewa gwamnan jihar Taraba Darius Dixon Isiyaku ya kai ziyara a yankin Mambila da ya sha fama da tashe-tashen hankula tare da kai musu taimako, lamarin da ya janyo cece-kuce. Muna kuma dauke da shirin da rashin tayi wanda ke nazari akan tattalin arziki a kasashen mu da ma duniya baki daya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonni da kuke bar muna bisa na'ura. Amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi da cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsanani. Kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu, kuma mai yiwuwa ne adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta lakume. Babban jami'in 'yan sandan arewacin California ya bayyana cewa har yanzu ba san inda mutane 228 da ke zaune a wurin suke ba. Dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya daukar ko allura ba. Hukumomi sun ce an kawo kan kashi 20, wato an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar dajin a daya daga bangaren California, yayin da daya bangaren kuma aka iya kashi 10 cikin 100 na wutar. Sama da ma'aikatan kwana 8,000 ne suke kokarin kashe wutar dajin a kudanci da kuma arewacin jihar. Wutar dajin ta tashi ne sakamakon rashin ruwa da kuma iska mai karfi da aka yi fama da ita. Jami'ai sun ce wutar dajin ita ce mafi muni a tarihin jihar, kuma ta uku mafi muni a tarihin Amurka. Cutar Ebola da ta bulla demokaradiyyar jamhuriyar Congo ta kashe kimanin mutane 200, yayin da aka tabbatar sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta barke a watan Agusta bisa ga cewar hukumomi. Ma'aikatan lafiya sun ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin Beni da ke lardin Kivu na arewa mai mutane 800,000. An samu barkewar cutar ne a yankin da ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai suke tada ƙayar baya, abinda ya tilastawa ma'aikatan jin ƙai dakatar da ayyukansu ko kuma hana su gudanar da aikinsu yadda ya kamata a lokuta da dama tunda aka sami barkewar cutar da ta Ebola a demokaradiyyar jamhuriyar Congo. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A sa'a ta 11 ranar 11 ga watan 11, wato shekaru 100 bayan yakin duniya na daya, shugabannin kasashe 70 suka taru a dandalin Arc de Triomphe na kasar Faransa. Wato Faransa don tunawa da miliyoyin mutanen da suka mutu a yakin. Shugaban Amurka da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin su ne shugabanni biyu na ƙarshe da suka isa wurin bikin. A jawabinsa, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi magana a kan sadaukar da rayuka da aka yi shekaru da dama da suka gabata a yakin da aka shafa shekaru 4 ana yi a Turai. Ya ce alfahari da ƙasa akasin kishin ƙasa ne. Ya ce tsofaffin miyagun ɗabi'u da aka yi fama da su a baya suna shirin shuka ruɗani da mutuwa. Wani lokacin tarihi yakan yi barazanar sake bayyana a yi ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a zaman lafiya da muke zaton mun samu a dalilin zubar da jinin kakanninmu. Daga baya a jiya Lahadin, Macron ya jagoranci wani dandalin wanzar da zaman lafiya da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta ce an yi ne da nufin nuna irin ƙoƙarin da ake yi na ƙara samun zaman lafiya a ƙasashen duniya, ko da yake har yanzu akwai aiki tukuru a gabanmu. Shugaba Trump mai yaya taƙi da kishin ƙasa da fifita Amurka bai halarci wannan zaman ba. Usoshin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ba da tabbaci a jiya Lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba Donald Trump a shekara ta 2016 da Rasha. Daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukamin Attorney General Matthew Whitaker zai nemi yi wanda ya rika kushewa binciken kafin Trump ya bashi wannan mukamin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A karin farko bayan samun kwanciyar hankali a yankin Mambila na jihar Taraba da ya shafa ma da tashe-tashen hankula a watannin baya, gwamnan jihar Architect Darius Dixon Isiyaku ya kai ziyarar farko domin ba da tallafi, ziyarar da a yanzu ta janyo cece-kuce. Ga dai wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wannan ziyarar jajen da gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Isiyaku ya kai yankin na Mambila na ko zuwa ne. Amma lokacin da aka shafe watanni 17 da tashi hankulan mutum da wasu ke dangantawa da ziyarar siyasa, amma dai wannan ziyarar da gwamnan Taraban ya kai na kwanaki uku ya ko gana da sarakuna, iyayen al'umma da 'yan siyasa da ma wasu daga cikin wadanda lamarin ya shafa, inda ko ya buƙaci al'umman yankin da su hada kai da kuma yafe wa juna.
Yau mun zo nan don mutum ya ku murna cewa Allah ya kawo zaman lafiya a Mambila Plateau, kuma zaman lafiya nan in Allah ya yarda ya zo na kenan daram dam dam. Na dauki lokaci na waiga baya tun lokacin plebiscite na 1961 na karanta reporting har zuwa abin da ya faru bara, na ga cewa akwai wuraren da lokacin an ba da alkawali ba a cika ba, akwai kuma abubuwan da wanda sun yi panel a rigiman baya, akwai abubuwan da ba a yi su ba. Wannan lokacin mun taba kadan a cikin su da yaddan Allah za mu ci gaba da cika muku alkawarin nan.
To wai ko me al'ummomin da suka samu tallafin ne yake cewa a yanzu?
Ni ne Musa Muhammadu Kune a Gembu TC Kwata. Gaskiya wannan taimakon da gwamna ya zo ya yi mana game da asaran da muka yi a lokacin fitina na bara, gaskiya muna godewa Allah, muna kuma gode.
Sunana Yakubu Kutuna, mun fito daga Bamgane. Muna ina godiya da kokarin da suka yi, su sun kawo mana taimakon, sun kawo mana za mu iya wannan mu samu ko waɗansu shanu ko kamar tumaki da za mu wannan iya mu taimako iyalinmu da su. Gina wannan da kuma gina sa sake gina ɗakinmu mu koma waje mu can.
To sai dai Kotu ne ma aka soma mayar da martani dangane da wannan ziyarar da gwamnan ya kai. Comrade Gambo Dauda na cibiyar kare haƙƙin bani adama ta Center for Human Rights Advocacy ya ce abun mamaki ne duk da abubuwan da suka ta faruwa tun rikicin farko na watan Yuni shekarar bara ta 2017 kai har ma zuwa waɗanda suka faru a watannin Maris da Afrilu da kuma watan Mayun wannan shekara, sai yanzu ne za a ce gwamnan jihar ke zuwa ziyarar jaje.
Mu mun kira sunan abin da ya je a gurin siyasa ne, ba kuma magana taimako ba. To naji in magana taimako ne a lokacin da abin ya faru ina yake? Shin a lokacin shi ba gwamnan Taraba ba ne? Ko kuma a lokacin bai ji cewa abu ya faru a Gembu ba ne? Ko kuma a lokacin bai san cewa mutanen Gembu za a taimaka musu ba, sai a yanzu suke neman agaji? Saboda haka fada ya kare tun wata 10 yau bai je ba, sai yanzu ya je lokacin siyasa ya zo ya je musu siyasa da sunan cewa ya je ba da release musu check. Muna kira ga al'umma, mutane gaba daya, mu san irin shugabannin da zamu zaba, ba wayanda muke cikin damuwa lokacin muke neman taimakon su da cewtan su ba za su zo ba, sai lokacin da bukatun su na kansu ya tashi su san da mu ba.
Comrade Gambo Dauda kenan na cibiyar kare haƙƙin bani adama ta Center for Human Rights Advocacy. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, a gaida Ibrahim Abdulaziz, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Madalla, wa'idan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Masaurari assalamu alaikum. Barka da saki kasancewa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi. A makon jiya kun ji kashin farko na tattaunawa da masana akan batutuwan da suka shafi shirye-shiryen bada tallafin dogaro da kai da gwamnatoci ke bujiro da su domin kawar da talauci a tsakanin al'ummomin su. Kuma a wannan makon ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya ne. Madalla, a makon na jiya mun ji fashin baki daga bakin kwararru kan harkokin tattalin arziki da kuma tsare-tsaren yaki da fatara game da tafsiri da kuma kekiro da tsare-tsare ko shirye-shiryen dogaro da kai da kuma yadda wasu kasashe ke amfani da su domin kawar da talauci a tsakanin al'ummomin su. Bakin namu wato Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da kuma Komar Yahaya Shu'aibu Ungogo, darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta Sani Abacin Kano, sun yi ƙarin haske dangane da muhimmancin tallafin dogaro da kai ga sha'anin haɓakar tattalin arzikin ƙasa da kuma al'ummarta. Kana mun ji yadda irin waɗannan shirye-shirye ke cin karo da ƙalubale a Najeriya, inda a ƙarshe kuma kulliya ke gaza biyan kuɗin sabulu. Shekaru da dama da suka shuɗe baya ga yunkurin gwamnatoci, su ma ƙungiyoyin ƙetare na ba da gudunmuwa ta wannan fuska, amma har yanzu alƙalaman rashin ayyukan yi a Najeriya na ƙaruwa ne kawai. Dr. Lawan Habib Yahaya ya yi tambihi akan haka.
Mafi yawa tallafin da yake zuwa daga ƙasashen waje wanda ifi yawa shi ne wanda suke gwamnatoci, kamar misali Amerika tana ba ƙasashe da dama tallafi irin wannan, kamar misali in ka duba Egypt da sauran ƙasashe wanda idan tallafi ne daga gwamnati zuwa gwamnati ba dole ne wannan kuɗin da aka bari ya fi ɓangaren jibinta siyasa, saboda Amerika tana son ta rike matsayinta na 'yan sandan duniya mai juya harkokin duniya, saboda haka dole ƙasashen da suke da wato ragon tattalin arziki su dinga basu. To akwai kuma tattalin arzikin da haɓaka tattalin arzikin da ake yi ta hanyar ƙungiyoyi. Kuɗin da za a bawa ƙungiyoyi su zo su, na ɗaya dai muna da, musamman in ka duba a arewacin Najeriya, akwai ƙarancin waɗannan ƙungiyoyin wanda suke da damar da za su samu kuɗaɗen da ƙasashen waje. Kuma kuɗaɗen da ƙasashen waje ba wato wani project ne wani ɗan ƙasar zai duba, ko wata ƙungiya a can a bata don ta zo nan ta aiwatar da shi. Kuma tsananin talaucin ya wuce wanda wata ƙasa za ta ba wata ƙungiya ɗaya biyu kuɗi, kamar irin su USAID ko DFID ko sauransu, su zo su buɗe irin su alliance, a zo a ce an training mutane, an koya musu wani aikin yi, an ba su kuɗi. Tsananin talaucin ya wuce da ƙasashen waje su ne kawai za su riƙa zuwa suna tattallafa.
Wato mizaninsu ya wuce haka.
Mizanin ya wuce haka, saboda me? Saboda na ɗaya dai duk ƙasashen nan da suke ba da tallafi, abu na ɗaya da suka yarda da shi, Najeriya ba matalauci ƙasa ba ce.
Saboda amma kuma suke kawo tallafi ma.
Eh, ai, wannan akwai abin da ake kira humanitarian ground. Wani ne zai hango wata matsala yake son yi aikin jinkai a waje kaza, ya samu a zo ai. Ba wai suna bayarwa don ƙasar matalauciya ba ce. Sai dai suna bayarwa ne kawai don saboda aikin jinkai. Tsohon Prime Minister Burtaniya ya ce kuɗaɗen da aka fitar da su daga ƙasar nan zuwa ƙasashen waje, idan da Ingila aka yi wa haka, da yanzu ta ruguje. Kaga in shugabannin ƙasashen da suke ba da tallafin za su yi wannan tunani, ba za ka yi tunanin su auna mutane nawa ne da talauci a Najeriya su ba da kuɗi don a tallafa musu, sai dai don aikin jinƙan. mafi yawa kuma manyan kasashe tallafin da suka fi bayarwa mai kauri na kasa da kasa ne gwamnati zuwa gwamnati. Tallafin da zai zo a kasa ta cikin kungiyoyi bai kai na kasa da kasa ba. Shi kuma na kasa da kasa in aka zo da shi aikin siyasa ne da kuma yadda gwamnati za ta yi aikace-aikacenta. Misali kasashen da suke da tattalin arziki da yake kasa-kasa suna samun wannan tallafi daga kasashe. Kungiyoyi su ma suna yagowa don su zo su yi aikin jinkai. Najeriya ba ta daga cikin kasashen da kasashen waje musamman kamar Amerika da Ingila za su kalle ta su ba ta tallafi sai dai ayyuka irin wannan na jinkai. Kuma yanzu misali idan ka zo kace mutum miliyan 6 idan ka zo kai aikin jinkai ko mutum 700,000 kaiwa ko mutum 600,000 ai ba za a ji ba kai ko miliyan 1 kaiwa kuma ba za su iya yin fiye da hakan ba. Shi Malam Yahaya yana aiki da kungiyoyi zai iya tabbatar maka da wannan cewa abinda kungiyoyi za su iya samowa daga kasashen waje bai kai tallafin da kasa take yi wa kanta ba. Kuma babban matsalar shi ne idan kasa tana da arziki kasashen duniya suna zara ido su ga me za ta yi. Amma inda muke da arziki muke fitar da shi mu kai wa wata kasa ta raya kanta ta raya al'ummata mu zuba a bankunan kasashe su ba wa mutanansu jari su ba wa mutanansu tallafi su juye kudaden nan su haɓaka tattalin arzikinsu ta yaya kuma za su zo su taimaka a kasar ko 'yan kasar in dai ba ta aikin wato shi jin kai ba. Wannan shi yasa kaga cewa har da kasashen waje suna kai tallafi wa insu kasashe to mafi yawa na kasa da kasa ya fi yawa wanda ake ba kungiyoyi bai kai na kasa da kasa ba. Kuma kungiyoyi abinda za su iya ba za su iya kawar da talauci da kawo aikin yi a kasashen na Najeriya ko jihohin Najeriya gaba daya ba sai dai su yi iya abinda za su iya. Babban abin ma da suka fi taimakawa akai musamman su koyar da yadda za a iya samar da aikin yi to shi kuma koyar da sab aikin yi koyar da sana'a wanda ake kira skills shi daban jarin da za a yi aikin daban duba da bibiyar aikin daban wanda kamar yadda ya gaya maka wannan bibiyar ya fi ma jarin saboda a ka'idar su sai ka samu masana abinda ake kira consultant wanda zaka dauke su aikin su ne su dinga bibiyar wanda ka ba jarin kafin ka ba shi jarin sai ka sa shi mafi yawa kamar anko program kai koya masa kafintanci ka siyo maka kafintanci a kama masa rumfa a zuba masa a bashi running capital kudin da zai sannan a sa su waɗanda zai rika bibiya wani zuban ana yin su ta hanyar bankuna bankunan su ne za su ringa bibiya su za su siyo kayayyakin ya danganta kasashe kamar irin su Bangladesh irin su Malaysia da suka tashi irin waɗannan yi suka yi da bibiya musamman a Bangladesh suka develop suka yi abinda ake kira suna ɗaya daga cikin kasashen da suka fito da bankin ƙananan masana'antu musamman wato microfinance banks yana ɗaya daga cikin kasashen da yayi nasara a bawa manomi a siyo masa kayan aiki a bashi wani abu kuma a bibiye shi a ga abin da ya samu wanda a yanzu duk wato ba da tallafin su ya zama siyasa ce.
To Malaha wai kamar yadda Alhabi ya faɗa ga tsarin nan yadda yake ku kuma ƙwararru ne a wannan fannin idan 'yan siyasan nan suka taho wurin ku suke zuwa ku su ce ku koyar da matasa 80% kaza da sauransu wai tunda ku ne ƙwararru ba kwa ba su shawara ne kan yadda ya kamata abin nan ya tasiri.
Kamar yadda yake faɗa babu wani mutumin da zai zo gurin ka ba za ka ba shawara ba kace kaza amma zai zo ya gaya ma cewa ga budget din sa shi abin da yake so kaza ne wani lokacin da tsarin sa kawai zai turo ya ce to shikenan a biya ai kaza ai kaza koyar da matasa kaza sana'o'i ta kai matakin da ma hatta shi wanda za a koyar tunda ka ce ba shi da aikin yi akwai buƙatar ka dan tallafa masa da abin da zai ci abinci da abin da zai gurin kwana ko kuma abin da zai rinka biyan kudin sifiri daga inda yake zuwa inda zai zo koyi sana'ar in har bai samu gurin kwana inda zai koyi sana'ar ba to wannan yana ɗaya daga cikin abinda ma muke matsawa da ai domin shi ya samu kyakkyawan yanayi yanda zai koyi abinda zai zo ya koya din to amma ba nan gizo ke sakar ba su kansu tsarin ai kamata yayi a ce tun daga farko ba tsarawa za ku yi ku zo da shi a tsari ku ce ga abinda kuke so ai ba dole ne ya zama na tsarin koyar da sana'a da samar da aiki dogaro da kai ya zamana abu ne da za a yi shi da dukkan masu ruwa da tsaki wajen tsarin na farko wanda shi ne hana cewar wannan abin baya kaiwa ga gaci domin in za ku zo ku yi tsari dole ne ku fitar da tsarin bibiya kuma babu wata hukuma.
Amma tambayar shine wai ba ku an karar da su game da illar rashin shigar da masu ruwa da tsaki din wajen aiwatar da shi tsare-tsare na samar da dogaro da kai?
Ai watan ba za ka yi dukkan wata cibiya adalci ba a halin yanzu, watan akan hukumomi, akan bada shawara ga gwamnati ko wasu hukumomi akan cewar su yi kaza su yi kaza su yi kaza, kamar yadda yake gaya ma duk abin da ka gaya musu. In fact ma kafin ka gaya musu sun su zo tsarin su tun daga budget na shekara. Ita kanta majalisar kasar nan da su kansu bangaren zartarwa ya kamata a ce tun kafin su shigar da budget din su a ce sun zo sun wannan tuntubar, shine karo na farko. A ce budget din an sa shi a cikin wannan yanayi da za a samar da wannan, amma an tashi sai dai ka ji an abin nan, sai an gama abin nan zuwa aiwatar da budget din, za a implementing budget shi gashi to ga abin da ke cikin gabaji ga kuma abin da za a yi, kuma dole ne ka karba mai yanda aka dama haka za shi abin da ake yi kenan.
Kudi abin ne mali sitille ne mi abin ka ba ga tarbi ne mi kudin ka in kuma ka tashi ka je wato ka kashe ta hanya.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. Yanzu a madadin bakin namu wato Dr. Lawan Habibu Yahaya da kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma waɗanda suka taimaka a sashen Hausa na muryar Amurka, shirin ya kammala. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya.
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi ne da jaridar The Punch, jaridar da ta ruwaito dan majalisar dattijai daga jihar Bayelsa. Sanata Ben Murray Bruce na suka game da matakin da jami'an tsaro suka dauka akan dan takarar jam'iyyar PDP na shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar bayan dawowansa daga hadaddiyar daular Larabawa. Jaridar The Punch ta ruwaito dan majalisar na cewa an yi amfani da jami'an tsaro da suka hada da sojoji da jami'an kwastan da kuma na shige da fice wajen binciken jirgin sama tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar bayan da ya soka babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin Abuja da misalin karfe 1 na daren jiya. Arira yau na jaridar ta The Punch inda ta ruwaito cewa yanzu haka dai hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin Najeriya EMCC tana wani shiri na dawo da tsohon ministan albarkatun man fetur ta Najeriya Mrs. Dezeni Alison Maduke daga kasar Ingila domin ta fuskanci shari'a a Najeriya. Sai kuma jaridar Blueprint da ake bugawa dai a Najeriya yanda ta ruwaito hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa wato NEMA na cewa wasu 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hari a ƙauyen Balishuwa da ke karamar hukumar Jere a jihar Borno, inda kuma suka sace dabbobi da suka hada da shanu da tumaki da kuma awakai. Jaridar ta Blueprint ta ruwaito jami'in hukumar mai kula da shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya Bashir Garga na cewa tun a ranar Asabar ne 'yan kungiyar ta Boko Haram suka kai wannan hari a garin na Balishuwa, inda kuma suka yi awon gaba da dabbobi da dama da sauran kayayyakin abinci. Rahotanni dai sun ce an kashe wani mutum guda tare da kona gidaje kimanin 65. Yawan shanu da aka sace kuwa sun kai 200. Sai kuma jaridar New Telegraph jaridar kuma da Toronto cewa rundunar sojan Najeriya ta garan bawul ga shugabanni da kuma wasu sojoji masu rike da mukamai a kasar, inda aka sauya komandan da ke kula da yaki da kungiyar Boko Haram da ake kira komandan Operation Lafiya Dole da kuma wasu hafsoshi 300 a kokarin da rundunar take yi na tabbatar da tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma sauran sassan tarayyar Najeriya. Jaridar New Telegraph ta ruwaito daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Texas Chukwu na cewa garan bawul din zai fara aiki ne nan take. Sai kuma jaridar The Nation jaridar Detroit shugaban jam'iyyar APC Comrade Adam Obshomole na musanta zargin da ake masa na karban tushen baki daga wasu 'yan takarar mukamin gwamnoni da 'yan majalisar dattijai da na wakilai a kasar. Jaridar The Nation dai ta ruwaito Adam Oshomolo wanda ya dawo daga tafiya da ya kasar waje cewa lallai ya gana da hukumar tsaron cikin gida wato SSS kafin ya yi tafiyar, inda kuma aka tambaye shi game da waɗannan zarge-zarge da ake masa. Sai dai shugaban jam'iyyar ta APC mai mulki ya ce ba aikin hukumar SSS ba ne na binciken almundahana na kuɗaɗe, wannan aiki ne na hukumar ICPC da EFCC da ke yaƙi da cin cin hanci da rashawa. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. Ina na zai da wala ko wasa gwajin canji yawan ƙungiyar murya talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugabannin ƙungiyar kwadugorin Najeriya da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ku ɗau mataki ga gwamnoni waɗanda ka saka cika harkar tsaron ma'aikata waɗanda sun kai ritaya. Saboda haƙƙoƙin tsaron ma'aikata da sun kai ritaya wallahi sun laƙale jihohi da yawa a Najeriya. Saboda mafi yawancin gwamnoni a Najeriya wallahi ba su rufe tausayin ƴaƴan sassansu da zarafi. Tsaron ma'aikata na cikin wani hali. Wasansu babu lahiya, wasansu gidan haya suke, wasansu an koyo tsayensu daga makaranta. Don haka ya kamata a ce gwamnonin Najeriya kuna tausaya ga tsaron ma'aikata.
Assalamu alaikum. Mai magana Babawa ne daga Jau, Niger State. Muna magana ne akan ƴan ƙungiyar kwadugo da suke zuwa yajin aiki. To a hakikanin gaskiya ƴan kwadugo ba suna yi don talakan Najeriya ba ne, suna yi don ra'ayin kansu. Saboda in suna yi don talakan Najeriya ne, ya shugaban ƙasa zai ba da Paris Club kuɗi, ya ba gwamnoni kuɗi na Paris Club ba su yi aiki ba, sannan ba su je yajin aiki don talaka ba su koma aiki don kansu. Kuma wanga yajin aiki suna yi ne na a kashe talakan Najeriya. Saboda komi zai tashi, kamfani za su ƙara kaya, komi zai hawa, bayan kayan talaka ba gudunmu zan banza.
Assalamu alaikum, murya Amurka mai magana Kumar Abundidi Gunza, Bando local government jihar Tibin Najeriya. Ina yi musu shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari, Allah ya kiyaye mu zuwa lahiya zuwansa Faransa da sauran gwamnoni da suka isa. Kuma ina kira da babban murya ga jihar Muhammadu Buhari, talakan Najeriya na cikin maki da fadara da bala'i.
To madalla, yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
Wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar California a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai ƙarfi. Kawo yanzu mutane 31 ne suka rasa rayukansu, kuma mai yiwuwa ne adadin ya ƙaru yayin da ma'aikatan ceton rayuka suke isa yankin da wutar ta laƙume. Babban jami'in 'yan sandan arewacin California ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 da ke zaune a wannan wuri suke ba. Cutar Ebola da ta bulla a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 300 sun kamu da cutar tun lokacin da ta ɓarke a watan Agusta bisa ga cewar hukumomi. Ma'aikatan lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin Beni da ke lardin Kiva na Arewa mai mutane 800. Kusoshin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ba da tabbaci jiya Lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba Donald Trump a shekara ta 2016 da Rasha daga duk wani shishigi da sabon mai riƙon muƙamin Attorney General Matthew Whitaker zai nemi yi, wanda ya riƙa kushewa binciken kafin Trump ya bashi wannan mukami.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da la'asari ya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Alheri Grace Abdu da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Malam CD da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington, da ke sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.